ya jama'a ya aka ji da hidindimu kuma
godiya alhamdulillah
kuma sha Allah
ina tare murna da godiya zan gane da wannan matsayi da Allah ya bada
to Allah ya samu iya yadda dai ba cikakken farfesa bane har yanzu mukaddashin farfesa ne
insha Allah
to Allah ya samu gama lafiya
yau darasin namu zai zamanto kamar abin da ake kishi ya zamanto cewa wannan kasa kuwa wannan lokaci da ake ciki social media da sauran damammaki da kowa da kowa ke samu ba abin da ya rage illa mutum ya samu dama ya ga dan kuskure na malami kawai sai ya sufana a kan shi
haka ne
ya faɗi abubuwan da ba shi da ilimi a kai ko bai fahimta ba
gaskiya ne
kuma a dama muna ganin cewa dan abin da ya rage mana na kima da daraja da martaba a wannan ƙasa tamu da wannan yanki tamu ta Afirka
haka ne
malaman
sai malaman mu na addini
kwarai kila na al'umma
gaskiya ne
gashi mun an so mu musu dan dauki dai an so mu ku dauki dai ana keta ribunan mutuncin malaman
gaskiya ne
idan irin wa'annan abubuwa suka faru malamai mafita
to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum
assalam ayan uwa mu masu albarka masu biye da mu a wannan tasha mai albarka ta alheri radio fm dake nan Zaria ina mana barka da wannan lokaci a cikin wannan dare mai albarka insha Allah kamar yadda malai ya faɗa na dan kwana biyu ban ga shirin nan ba wataƙila saboda yawan tafiye-tafiye da wasu uzurori to ubangiji Allah ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muke yi ya kuma gafata mana kurakuranmu algatu mallam kamar yadda ka ambata babu shakka wannan zamani abu ne a bayyane cewa muna rayuwa a wani zamani wanda waɗannan kafafan sadarwa da ake ce masu social media wato kafafan zumunta na zamani sun riga sun canza alƙalamin rayuwarmu wato yadda muke kallon rayuwa yadda muke mu'amalar rayuwa a shekara 15 ma baya yanzu ya canza kuma ce shekara 20 kusan yanzu komai namu akan social media yake wataƙila su kansu turawa da suka ƙirƙiro ta basita za ta zama haka yadda ta yi istihwazi akan hankalinmu da rayuwarmu da ababen da muke yi da yadda muke kallon abubuwa a keɓance kuma malamai na addini a wannan ƙasa tamu suna daga cikin mutane mafiya mutunci in ka kalla za ka iya cewa akwai mutane nau'i-nau'i waɗanda suke da kima a cikin al'umma alimisali sarakuna shuwagabanni attajirai da 'yan kasuwa da masu hannu da shuni duk waɗannan mutane ne masu daraja amma duk waɗannan darajar su za ka ga ba ta kai darajar malami ba malami na addini a cikin al'ummarmu ana mashi kallon babban mutum mai kima ana ganin shi wani wanda yake na kusa da Allah saboda ko da yaushe ma za a ce algama ta malam kuma na addu'a idan rasuwa aka yi su za a nemo ɗaurin aure su za a nemo sulhu idan an yi rikici su ake nemowa kowane mutum ya yarda da mutunci da karaman malamai kuma yana ganin alfarmarsu kuma Allah ne ya ba su wannan mutuncin saboda ya ba su gadon aikin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ba su bar musu gadon zinari ko azurfa ba sun bar musu gadon ilimi ne wanda ya riko da wannan ilimi annabi ya ce ya riko da rabo mai tsoka kuma Allah ne ya ce duk abin da ya faru a addini a tambaye su fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamu bil bayyinati wa zubur saboda ka duk sanda aka samu wata rashin fahimta ko wani neman fatawa ko wata nazila su ake komawa zuwa gare su har Allah ma ya ce idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi wa radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum sai Allah ya ce menene la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu latabatum ash-shaytana illa qalila cikin sutun nisa'i Allah ya ce duk sanda wani al'amari yazo na rudani ko na aminci mutane suna da son saurin yayata abu sai Allah ya ce me ya halasa mai shaida wannan zance zuwa ga ma'abuta ilimi da masana da za su yi haka da su masu ilimin istinbadi wato malamai kenan da sun tsamo musu abin da ya kamata wato da abin da ya faru ana so a samu maslaha a cikin rayuwa ko addini to kamata ya koma zuwa ga malamai kaga wannan yana nuna mana muhimmancin su saboda haka majalis din malamai wuri ne na koyon ibada wuri ne na koyon addini wuri ne na koyon wayewa wuri ne na samun lada zama da zaka yi kai a majalisin malami yayi tafsiri ko yayi hadisi zaka samu lada manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana aiko mala'iku na musamman wanda suke yawo suna daukan attendance din masu zama a inda ake mudarasa alqurani ka ku gan ka zo na wani majalisi daban ba zaka samu wannan ba to dai karamu su dai sananniya ce a cikin addinin mu to amma ana nan sai muka zo wannan zamani wanda kamar da ka ambata algata mala an kita wannan alfarma wannan kita alfarma tana nan muna ganin ta tana faruwa ta sigogi da dama daga cikin sigogin akwai wato rena mutuncin su ganin cewa ba wasu mutane ne masu daraja ba ana ganin malamai kamar gamagarin mutane duk abin da za a iya ma wani gamagarin mutum to su ma ba su tsira ba ana yawan tuhumar su tuhumar malamai da abinda wani ba su taba tunanin shi ba wani malamin bai taba tunanin wani ba za a tume shi cewa kudi aka bashi ko an siye shi ko ba dan Allah yake abin da yake yi ba ko wani dan siyasa yake yi campaign kuma hala bai taba ma sanar dan siyasa nan wani malamin kuma wasu kuma malamai akan tuhume su da cewa matsorata ne sun kasa gaya wa gwamnati gaskiya suna jin tsoron gwamnati ba sa faɗan gaskiya wasu malamai a tuhume su a ce masoya zuciya ne ko duniya suke so kai hatta an kai ga zarafin da kwalliya wannan idan malami ya sai ya ce bai kyauta ba dan me zai sa kaya ne kyau a yayin da eh ko mai tsada ko a ganshi da kyakkyawar mota ko a ganshi a cikin wato ba a so dai a ganshi a cikin rufin asiri a yayin da kuma su masu wannan zancen fa za su zo gun malami su ce musu addu'a Allah ya sa su samu wadata su samu aiki ne su samu sana'a su samu promotion su suna neman rufin asiri suna so kuma ya gaya wa Allah ya ba su rufin asiri amma kuma shi ba su so asirin shi kala ka duba irin wannan tufka da warwara sannan mutumin da idan mahaifin shi ta rasu kai zai nema idan dan shi ya rasu kai zai nema idan matar shi tana da aljini kai zai nema amma kuma yana zama a bazai sai ce kai malaman nan suna kin Allah kaga wato muna cikin wani garari malam abin ma ka rasa inda zaka fuskanta ka rasa ya zaka ce sannan akwai wato an kai ga zarafin tun ana yi wa malaman da ake da tuhuma din a kansu ya zama hatta wanda ma kwata-kwata bai da hannu a cikin wani abu ya shafi siyasa to kawai sai kaga shi ma tuhuma ta hau kanshi gaskiya wannan abubuwan suna tashin hankali sosai amma kamar yadda ka faɗa wato makamin na ƙoƙarin tunanin ya za a yi a gyara ne ba wai mai ta tariya abin da kowa ya sani ba tun ina ganin in ana magana gyara abu na farko da za mu magana shi ne su kansu malamai ya kamata su gyara takunsu malamai su tsaya su kalli to wai ne wani laifi suka yi ma al'umma ne dan me malami dole yana wa'azi wani ya ji cikin comment ya zage shi ya aibata shi ya ce ƙarya ne ba ma yi ko kaga wani ya zo yana hudu ba a masallaci ne mike ce ba a isa ba ko a samu wasu ɗan boko su yi kwamba su cire wani malami daga mukaminsa ko su kwace mishi masallaci to ina ganin ya kamata gaskiya saboda Allah mu almajirai ne amma ya kamata malaman mu musu wannan magana cewa waito ta ina ne za a gyara wannan abu su malamai ya kamata su san su gyara nasu janibin da yake kuskure dan dole ba zai zama a ce 100% malami ba su da kuskure ba zai zama yawa tunda ba ma'asumai bane su dan adam ne su kamar kowa saboda haka kamar yadda waƙe yake cewa walau anna ahlal ilmi sanuhu sanuhu inda malamai sun kiyaye mutuncin ilimin su da yake ya mutuncin su to wajibi ne malamai su ƙara lale su ƙara wato canza taku akan kiyaye mutuncin su a cikin al'umma kamar yadda malaman da suka kiyaye mutuncin su kaga da akwai malaman da ba su kai ne yanzu ilimi ba ba su kai ne yanzu shahara ba galibin malaman da suka karanta da makarantun allo da makarantun islamiyu da zaurika wani ma bai taba sa riga ta azo a gari ba wani ma zai wuni bai ci ba wani ma daga zauren sa inda yake zuwa gidan shi da masallaci iya rayuwarsa kenan bai san hawa mota ba bai san zuwa Abuja ba bai san jirgi ba bai ballantana a ce ya saba da tafiye-tafiye ko ya je maka haka zai rayu yana muku ma bayanin babin aiki haji kun san kawai theory yake ga mu bai taba gani ba sai bai fassara hadisi inda shajara na Jabiru ya ce wata bishiya ne tana na a Amina a halin kuma shi ne tunda an kawo da ita tare shekara 100 nawa abin da ya karanta kawai shi yake faɗa mu so me yasa amma waɗannan malaman suke da kwarjini a cikin mutane suke da ainihin wato haiba ba a iya taka su kowa na shakka su akwai malaman da aka yi da wanda sarakuna ma shakka su suke to sai mu duba yaya waɗannan malaman ya halayensu yake za ka ga mutane ne masu kana'a sun yadda da abinda Allah ya ba su ba sa neman abun hannun kowa. Ba sa bara, ba sa bambadanci, ba sa zuwa gurin kowa, ko sarki, ko mai mulki, ko mai wadata, ba sa zuwa neman shi wani abu. Sun haƙura da abinda Allah ya surutu ya ba su. Su yi noma, ko kiwo, ko sana'arsu. Kaga malamai ne sa da sana'arsu ta hannu, wasu tailoli ne, wasu masu aikin rini ne, wasu manoma ne, wasu makiyaya ne, iya wannan sana'ar ta suke. Idan ka dauko ka ba su kyauta ko sadaka za su karba su yi maka addu'a. Idan baka ba su ba za su tambaye ka ba za su bi ka ba. To wajibi ne malamai su dawo kan wannan tafarkin. Tafarkin kamewa daga roƙon 'yan siyasa da masu kuɗi. Ya kamata malamai su kame. In har ma za a roƙe su, to a roƙe su su yi addini ba su yi maka ba kai a matsayinka na individual. Su yi addinin Allah. Su taimaki masallaci ko su taimaki makaranta. Ko su taimake marayu, ko su taimake talakawa, amma ba kai a matsayinka na ɗan adam su taimake ka ba. Saboda duk wanda ya miƙe hannu bai miƙe ka ba. Ina ganin wani ya daga cikin abu na farko. Sannan malamai bayan wannan ƙana'a sannan kuma su kasance wato masu abin nan gujewa 'yan siyasa. Ma a Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi, malamin Sheikhul Albani yana ta magana ya cewa min as-siyasati tarku siyasa, ke yana daga cikin hikima da dabara malami ya gujewa shiga siyasa. Ina jin wata rana da daɗewa mun taɓa wani shiri a nan, zaka tana da malam Bashir Lawal, ɗan uwa malam Bashir Lawal da malam Ismail Sahabi, har muka taƙaddama a nan. Mu muna cewa ba ma ganin maslahan malami su shiga siyasa, shi kuma yana ganin su shiga. To kaga dai shigan ga yanda ya kai mu. Kuma in muka ce shiga siyasa, ya kamata mai defining me muke nufi. Shin malami ya yanki katin jam'iyya, malami ya tsaya takara, malami ya zama ɗan sojan baka, ko malami ya zama memba abin ESCO na party. Duk waɗannan abubuwan ba sana'ar malami ba ne. Duk waɗannan ba ayyukan shi ba ne. Aikin malami yana can gaya can a masallaci, karantarwa ɗin nan. Bayani ma mutane na addini. Da jam'iyya A da jam'iyya B duka musulmi ne a cikinta, duka jama'a shi ne. So duk sanda malami ya ce ya zama partisan, ya zaɓi party ɗaya, kamar yana cewa ne to ba ruwana da waɗancan 'yan fatin. Kuma a ciki akwai ɗalibansa, akwai masu sauran karatunsa da sauransu. Haka malami ya kiyayi shiga siyasa. In ka lura da kyau malam, yanzu an saka malamai tsindim a cikin siyasa. Hatta kai ga malamai suna tsayawa takara. Malamai suna zuwa gidan rediyo ko TV ko Facebook su ma su zama 'yan sojojin baka. Malamai suna bin 'yan siyasa su zama 'yan jam'iyya. Wannan duk ba aikin su bane. Wannan duka ba aikin su bane. Kamar da wani malamin mu a Kano yake faɗa, yace idan malamai suka tafi wannan aikin, wa za su bar mu nasu aikin. Shi ɗan siyasa ba shi da matsala dan an zage shi ko dan an aibata shi, gobe za su shirya da wannan mutanen. Yana zuwa ya ɗiba ya ba su, yayi nan yayi can, ko ya canza jam'iyya ko zaga da ana sai kai. Sai kai, amma shi malami idan aka samu matsala wani abu ya zuba a mutuncinsa, to za a jima bai dago ba. Muna da misali da yawa irin haka, ba za mu ambace su ba, kuma ambace sunayen mutane. Kaji na biyu kenan, dole malamai su taka tsantsan da al'amarin siyasan nan ta demokaradiyya. Wallahi ba farfajiyar malanta ba ce. Idan ka bi tarihi algarta malam, tun daga kan sahabbai, malamai da za ka ji ana, wato sahabbai da za ka ji ana aibatawa har yanzu, za ka ga 'yan siyasa ne. Wato wanda suka yi shugabanci, duk da ya zo musu ne ba don su suka zaɓa ba, Allah ne ya ƙaddare su da shi, amma su ake aibatawa da wanda suke kusa da su. Amma duk sahabin da babu ruwan shi da shugabanci za ka ji ba zagaye ba. To ba zai yiwu a yanzu malamai su ci gaba da zama 'yan siyasa ba, tun da wannan ya zama zari'a na zaginsu. To da a ƙa'ida na rayuwa abu ko halas ne, idan ya zama zari'a na aibata ka, to ka bar shi shi ya fi. Tana ga wannan shine na biyu. Na uku shine malamai su gyara mu'amalarsu da junansu. Malami ya zauna zai karantar, gurin karantarwa sai ya buge da cin mutuncin ɗan uwan shi malami, da aibata shi, da zage shi, wani lokaci har da zagi irin na 'yan tasha. To ko ya ce ku koyi wannan ko bai ce ba, to fa ana koya ne. Saboda shi malami fitilla ne, abin koyi ne. Duk sanda yake magana yana da wasu masoya da mabiya da ɗalibai da suke kallon shi a matsayin model, a matsayin cewa yauwa irin wannan abin da malamin nan yake irin abin da ya kamata a yi kenan. Saboda haka a sanda yake zubar da mutuncin ɗan uwan shi malami, ɗayan abu uku ne. Akwai masu hankali da in sun ji yanayi shi nashi mutuncin zai fara zubewa a irin su kafin wancan. Akwai wanda suke dama can abin da suke nema kenan. Saboda haka za su zubar da mutuncin shi, maganan da mutuncin wanda ake zubar da mutuncin shi. akwai kuma waɗanda su kuma galibin ɗan boko da waɗanda kansu ya waye su kuma mutuncin ilimi ne zai zuba gaba daya idan su zasu ga cewa to kaji wani kaji yanda fa mallanta take yanzu saboda su ba wai wannan individual din ba duka harka ilimi a gonsu ta zube saboda kaga sannan su kuma dalibai sai su zama sun koyi wannan salan saboda abinda kake yi ƴaƴanka shi suke kalla na ƙasa da kai shi suke kalla yanzu mu malaman makaranta a jami'a ko a secondary zaka ga wani lokaci yaro zai zo har ta tsayuwar da kake da aji ya kwaikwaya in malami ya fita akwai shedanin yaro da zai zo ya kwatanta yanda malami yake ai ta wasa da dariya duk muna ɗan secondary mun san muna yin wannan ko kuma mu ana muna yanzu yawa to idan kana yin wani mummunan abu ma to za a yi maka yawa in malami mai zagi ne za su kwatanta zage shi idan malami mai ina ne za su kwatanta ina shi idan mai yawo ne a aji za su kwatanta yawon shi to wannan abun wani abu ne fa wanda yake tilqa'i wani abu ne automatic wajen kwaikwayon da dalibai da masoya suke yi wa malamansu saboda idan malami ya saba da aibata ƴan uwan shi malamai to ya koya ma daliban shi ne saboda za su ga shi malami ba su da mutunci za su aibata su su zage su su abin nan za ka yarda da wannan magana malami ka lura da cewa duk malamin da ya shahara cewa yana aibata ƴan uwan shi malamai za ga daliban shi sun shahara da wannan dabi'a duk malamin da kuma ya shahara cewa ya san mutuncin ƴan uwan shi malamai za ga dalibai sun taso da mutunta ƴan uwan shi malamai kamar yadda Bahaushe yake cewa tarbiyya daga gida take farawa idan a gidanka ka koya ma ƴanka tarbiyya su san mutuncin na gaba za su fito za su girma don na gaba za su girma don da suka ganshi sa'an babansu dan uwan babansu abokin babansu makwabcinsu za su girmama shi amma idan a gida ba a koya musu wannan mutuntawa da girmamawa ba babin da za su koye ta saboda kan ina gana abu na gaba shine malamai malamai su ainihin mutunta junansu ba za a hana malamai yin raddi ba ba za a hana su tattauna akan masail ba amma idan ka za ka yi magana akan dan uwanka ka yi magana akan mas'alar ba akan shaksiyarsa ba har a kai ga malami ya tuma dan uwansa cewa ai ma yare kaza ne ko dogo ne ko gajere ne ko mai ballallan haƙori ne ko mai mara gemu ne ko siriri ne ko mai ƙiba ne haka duk wannan bai taso ba shaksiya ce wannan halitta ce ta Allah kake aibatawa to na uku kenan na hudu sannan ina ganin kuma ha'ila yau malamai a wajen su koma kan manhajin ilimi wajen karantawa me nake ne da koma manhajin ilimi shine manhajin ilimi a wajen karantawa shine in ka zo ka karantar da mutane mas'ala yadda take a ilmance amma mutum ya zo majalisinsa ya bige da fira wato firar da ake yi a gurin teburin mai shayi a majalisa ta anguwa wanda ya je ya gano akan Facebook ko TikTok ita ma kawai sai zo sai zama ita ce topic din firarsa karatunsa wannan yana faruwa ne galibi da malamai waɗanda ayyuka suka yi musu yawa malami ne ayyuka sun mai yawa commitment ya mishi yawa kuma yana ci gaba da karantarwa saboda haka ya wuni yana wasu harkoki ne yau da kullum
bai nazari ba
da haka in ya zo ma littafin na cikin masallaci za a miƙo mishi ya ce ina muka kwana din da aka bude da ya ji hadisi daya ya ga ba sharhi da zai kawai sai ya dauko ta fira to zaka sai a bige da wannan fira a ci zarafin mutane a ci naman su a yi raha da sharholiya sai a halasta komai na mutuncin mutane a wajen saboda sai masu rai su dauka wannan ai ilimi ne alhalin ko ba ilimi bane wannan haka zaka ga cewa kuma saboda dabi'ar mu ta dan adam ta san shiriri ta irin wannan abun yafi karbuwa saboda haka wani ma wanda da yake karantar da ilimi tunda ya ga wannan yafi karbuwa kuma halal shi ma yana so ya samu karbuwa shi ma kawai sai kaga ya canza layi kawai ya fara irin wannan surutan nan da nan a fara yanko bidiyoyinsa ana yaɗa su
su zama comedian
yawa ya zama comedian ko kaman wani dan TikTok ko kaman wani dan gambara duk da sunan malanta wanda duka wannan bai da alaka da malanta an ce sabai suroto cewa a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama ne su natsu shuru kamar an sa musu tsantsu aka saboda qur'ani ake karantawa hadisai ake kawo musu to wuri ne na natsuwa ba wuri na hayaniya ba saboda haka ba daidai bane mutum ya zo cikin masallaci yana irin wannan hayaniya ba daidai bane mutum ya zo cikin masallaci yana ainihin wato surutu da dariya da raha to wannan ina ganin ta bangaren malamai kenan to sai ta bangaren mu ya ayyuhan nasu mu masu saurare mu talakawa mu masu bi
dalibai
da dalibai da sauran talakawa da ya ayyuhan nasu da duk wanda dai shi bai kai a kira shi malamin ba to mu kuma ya kamata mu gane cewa wato koda na farko mu fahimci cewa malaman nan mutane ne ba masu mai bane saboda ka duk mutumin da ba ma'asumi bane Allah bai yi alƙawarin mutumin ba zai kuskure ba zai yi laifi zai yi kuskure zai iya yin ganganci zai iya san zuciya zai iya samun kanshi a cikin kuncin fahimta ko karancin ilimi ko ya samu kanshi a cikin wani yanayi da ta samu shewar abu din ta duk da mun ce misali malamai su babba goyen siyasa amma kuma ya kamata mu kuma dalibai da sauran masu sauraron su mu san cewa dole ne mu kiyaye malaman mu bukatun su masu su duk su babba goyen siyasa bukatun su ne yau da kullun amma ba mu ba malami ba ba mu san cin shi ba mu san shan shi ba ya sai da lokacin sa wajen karantar da mu wani ya fito gidan sa ba a ci komai ba jiya ma ba a samu ba yayin shi an kuro shi makaranta ya goya mana karatu yayi da la'asar yayi hudubar juma'a yayi na magariba an yi mutuwa ya je jana'iza da dai a ta alga ta mala Allah saka da alheri Allah saka da alheri ba mu san me ya ci ba me zai ci wannan siyasa yazo ya bashi dole ya shi dan siyasa nan tsakani da Allah dan ba mala'ika bane shi dan siyasa nan ya ga farin jinin da malamin nan yake da shi da karbuwar da yake da shi a wajen mu ustazai da talakawa da almajirai shi kuma yana so ya istiglalin wannan farin jinin sai ya dauka ya bashi in ya bashi kuma dole ya zama dan siyasa nan yanda ya zama masoyin shi dole kuma ya nuna masa soyayya dole ya goyi bayan sa dole idan dan siyasa nan yana da wani aure ko an mishi rasuwa ba bashi taro dole ya je mishi gaisuwa ko ya je mishi taron aure mu kuma da raran mun gansu tare kuma fara zage malam kaga dole sai mun dawo cikin hayyacin mu cewa ba haka ya kamata mu mu'amalanci malaman mu ba Al-Imam An-Nawawi ya ba da labarin cewa su malaman su sun gaya musu cewa sanda suke dalibai in za su je makaranta har sadaka suke su tawassuli cewa Allah ka boye mana aibin malamanmu saboda in muna ganin aibin su ba za mu ci more ilimin su ba to mu kuma yanzu aibin ba muke nema muna nema ina da aibi yake mu tona shi saboda haka abu na farko da ya kamata mutane su sani cewa malaman su ba ma'asumai bane mutane ne kamar su suna da duk wani abu da ke damun dan adantaka su ma yana damun su shaytanin da ke wahala kai su ma yana wahala su kawai da su an ce ne su yi taka tsantsan fiye da sauran mutane saboda matsayinsu a cikin al'umma sun taka kujerar wato sun hau kan kujerar annabawa ta fuskar karantarwa amma Allah bai tsare su yadda ya tsare annabawa ta fuskar isma ba na ɗaya kenan na biyu kuma mutuna cewa fa mu mutun talakawa mu dinga tana cewa duk mutumin da ka ci mutuncin shi ba malami ba duk musulmi mutuncin sa abin tsarewa ne daga barin cin masa ya daga sabuwa guda uku da aka tsare da Annabi ya ce ranan fatu Makka afwan ranan aiki hajjin ban kwana ya ce na haramta muku jininku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne ku ci wannan saboda haka duk mutumin da ka ci mutuncin sa ka sani ka daukar kanka zunubi ne ka daukar kanka daukarka ba za ka ba ta faduwa ƙasa ban ba in ka je kan Facebook kai video ko kai je kai rubutu ka zazzage wani malami ko kai comment ka ci mai mutunci ba fa ka ci banza ba a wurin Allah ba ka ci banza ba sam da kai da ka fara yin rubutun da masu comment din duka zurbe kuke diba kuma ta yi ma wannan malamin idan abin da yayi ma Allah laifi ne to ku za ku kwashe mazalimin tunda shi yayi laifi guda daya ko kuma kun zo kun taro wajen ku 500 kuma ta zage shi wannan ya zagaye wannan ya aibata shi wannan ya faɗa abin da ba haka ba wannan ya shiga kutsa cikin mutuncin sa to kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne asararre sahabbai suka ce fallasasshe shine wanda bai da komai ko nabi cewa ba haka bane mafallashi ranar alkiyama shine irin wannan ya zo da sallah da azumi da zakka da sauransu amma ya zagi wane ya ci mutuncin wane ya ci duke wane ya aibata wane yawa na kazafi yawa na ƙarya a dauka a ba wane a ba wane a ba wane har komai ya kare shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabi Mu'adh bin Jabal kuffa alayka hadha yace kai taka tsantsan da wannan ya nuna harshensa Mu'adh ya ce wai yanzu nan ya manzo Allah abinda muke faɗa din nan muke ganin ba komai za a kama shi da shi Nabi ya ce kai Mu'adh ina ganin ka ashe yanzu da sauranka ai ba abinda zai kifa fusakun mutane a cikin wuta ranar alkiyama kamar abin da harshensa ya girba musu babu kamar haka shi sa Nabi yake cewa mutum zai faɗi kalma guda ɗaya bai tsaya yayi tunani game da ita ba ta kai shi wuta wanda zai faɗi kalma guda ɗaya bai tsaya yayi tunani game da ita ba ta kai shi aljanna saboda haka mutane da suke fitowa su ta aibata malamai su ta zagin su su ta musu kage ko kuma wani laifin da malamin yayi a girmama shi a kambama shi ku sani cewa fa wannan abin da suke yi suna ganin kamar sun huce takaici ko sun ci manzo wallahi babu Allah suka ci ba wallahi sun ci nanin kuma za su ci shi wato yana nan ana lissafawa a cikin littattafan zanubansu wata rana an ba malam Hassan al-Basri labarin cewa wane yana zagin ka yana yawan ci maka mutunci sai je sai kabaki na alewa kuma a ce yanzu katan guda na Alewa sai je ka mai gidan shi ya yi ka mai da shi sai ya yi ko ya ce alga ta mallam an ce ka kawo mun sako ya ce wallahi na ji labarin cewa kai mini kyautar ladanka ne shi na kawo maka tukuici yace akhbirtu annaka ahadaita ilayya hasanatika an ban labarin cewa ka mini kyautar ladaddakinka shi shine na baka abin nan wato tukuici eh sun haka kaga ya mai wa'azi cikin natsuwa ya gane cewa wannan abin da yake kamar kana daukar ladanka ne kana ba wani kyauta wanda kuma wannan abu ne da kai wa kanka sawarwara sun haka abu na farko da ya kamata na biyu kenan kai da ya kamata wato mutane su lura akan cewa fa cin mutuncin malamai da suke yi ba cin banza bane ba ma malami ba duk wani musulmi da ka zauna ka ci mutuncin sa ta hanyar gulma ko annanimanci ko zagi ko ƙarya ko sharri ko kage ko yayata wani aibi nashi ko meye wallahi baka ci banza ba Allah madaukakin saki yana iya yafe maka kurakuran da kai shi kamawa tsakaninka ne da shi mahaliccin sa shi Ghafurur Rahim ne amma abubuwan da bayi suka yi wa junan su to Allah ba zai yafe wannan ba sai an yi sakamako duba ka gani Allah gafarta malam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma yana sun wuce da Abu Dharr sai ya ga akuya tana tunkuyin ƴan uwarta sai ya ce Abu Dharr ka san cewa waɗannan awakin da suke tunkuyin junan su ranar kiyama sai an musu hisabi wato kallaka ga Allah ta'ala yanzu ita akuya bata cikin mukallafai ba ai kuma ta manzo ba a lahira bata da wuta bata da aljanna amma haƙin junan su ba za a kyale ba annabi ya ce ba za a mai da su ƙasa ba hatta tuqada shatu al qarna wa min ashat al qarna wato ashat al ghair al qarna wanda ba ta da kaho har sai an cire mata haƙinta a gurin mai kaho da ta tunkuyeta wanda zakara da ya caccake dan uwan shi sai an cire mai haƙin sa rago da tunkuyi dan uwan shi sai an cire mai haƙin sa duk da fa su ba za a yi musu hisabi ba to ina kuma gumu da aka aika mana annabawa da manzanni mu da muke mukallafai mu da aka wakilta mala'iku suna rubuta duk abin da muke yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wanda ranar kiyama zaka ce ma li hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasa sai kace wannan tafin wani iltafin da bai barin karami ko babba Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran wala yudlimu rabbuka ahada ubangijinka baya cutar da kowa to da kaga mu ya kamata mu fi kowa takatsantsan mu kame bakunkunan mu daga shiga cikin mutuncin bayin Allah kuma abinda dai baka takeici a ragafa ta malam wallahi mafi yawan masu yin irin wannan aibata da zasu yi wani malamin fa ba su taba ganin shi ido da ido ba a TV ko suke ganin shi ba su taba gamuwa da shi awa ɗaya ba ba su taba kwamtaka da shi ba ba su taba kasuwanci da shi ba ba su taba surkutaka da shi ba saboda haka ba su san shi ba amma za su ba da shaida a kai wani ya ce da ya ba da shaida a kan wani mutum zamanin sayyidina Umar ya ce a ina ka san shi ya ce muna haɗuwa ne a masallaci Umar ya ce kun taɓa tafiya ya ce a'a kai makwabcin shi ne ya ce a'a kasuwanci ya haɗa ku a'a akwai bashi tsakaninku a'a kai sirkin shi ne a'a Umar ya ce tashi ka ba mu waje baka san shi ba to shi wannan wataƙila ma bai taɓa ganin shi a masallaci ba amma yana da ta cewa a kai zai yi analysis saboda ɗaukar wa kai musiba saboda jawo kai fitina baka san mutum ba wanda kai ba da shaida akan shi ba Allah gasu malam baka shi ba da shaida akan wa ma shaidina illa bima alimna amma ko dan kana ganin mutum kawai saboda zamanin social media yasa kana iya ganin kowa kana iya samun account din kowa ka tura mai da sako sai ka dauka wai shikenan kana da audacity kana da cancanta ta ahaliya ka sa baki a cikin al'amuransa wallahi muna cikin garari mai yawa shi yasa nake ganin cewa wato mustakbalin wannan al'umma yana da ban tsoro wannan social media ta yi exposing ta tona asirin wato rashin tarbiyyar da muke fama da shi dan ni ina cewa ba ita ta kawo wannan abu ba a'a ta bada dama ne a ganshi karara so da har yanzu akwai mutane masu mutunci da ba sa yin wannan abu kuma sana a social media mazan su da matan su yaran su da manyan su to wannan na ganin abu na biyu kenan cewa mutane su san cewa mutuncin malamai da suke ci ba ga banza suke ci ba akwai hisabi ba su bagas ba akwai ranar kindilanci abu na gaba shine hukuma hukuma ya kamata ta dau mataki na san a baya akwai wasu kokari da aka yi a majalisa da kuma wacce hukuma da take kula da regulation na media na new media an ta yin kokari a ga cewa ya za a kawo regulation na kiyaye mutuncin mutane na wato kai dan so da dama za a ci zarafin mutum a social media ayi comment a zage shi amma ko yana so ya kwaci hakkin shi babu inda za a kwata mai hakki saboda dokokin da suke kare mutuncin mutane har yanzu ba they are not comprehensive in the sense that zasu iya takulin waɗannan issues to wato akwai gidi da yawa cikin su to ya kamata hukuma tun daga majalisun dokoki na jihohi da na tarayya da majalisun zattarwa na jihohi da na tarayya da hukumar wato shari'a da duk waɗanda da ƴan sanda da sauran wanda suke haƙƙin su ne aikin su ne su kare mutuncin mutane ya kamata su yi dirasar wato a sake sabunta dokokin da suka shafi cyber bullying da cyber abinnan wato abinnan cyber abuse wato yadda yara kanana da jahilai da talakawa da sauran mutanen gari suke cin mutunci masu mutunci wannan abin ya kamata a takulin din shi ya zama na cewa hukuma ta dauki gabarin hana wannan abin domin wannan abin yana zubar da mutuncin al'umma kuma malam mu da muke dan yawo cayawace muke zuwa har kasashen makwabta Najeriya mu dinnan muna matsayin wata daula ce da take abin koyi ga kasashen nan masu magana da harsunan mu musamman irin Niger, Kamaru, Chadi, Ghana, Burkina Faso, Kwatano waɗannan kasashen da suke kewaye a yankin Sahel da yammacin Afirka wala malam duk suna kallon mu a matsayin abin koyi ne amma suna Allah wadare da wannan abin da muke in ka game da dan Niger ko dan Ghana ko dan Kwatano zaka je da cewa ku Najeriya kuna da matsala yanda kuke zagin manyan ku wannan jira ta taba ce mai ce su a Niger bai da ra'ayi wani yaro ko wani ordinary mutum ya fito da safe ya aibata wani mai mutunci a Facebook ko a Twitter ya ce wallahi kafin asar an kamo shi gojar ta kama shi kawai ba za a bar shi ya ci gaba da wannan abu ba amma mu a Najeriya sai mutum yayi ma a fito ana ƙara yaba mai ana mishi liking ana ta sharing ana ganin wai ya kai gwarzo ya fito ya aibata masu mutunci ya ci mutuncin masu mutunci yayi ƙarya yayi sarrai kuma ya zama gwarzo abin kurutawa har ka gama ana yin wasu dandamalai da ake zuwa a yi shiri na musamman ko a yi irin abin da ake cewa live stream live kawai don a aibata wani mutum ko wasu al'umma ko wata tafiya ko wata kungiya ko makamancin haka saboda ya kamata hukuma ta san cewa yana daga cikin mas'uliyarta da Allah ya daura mata akwai kiyaye mutuncin mutane ya daga cikin alkulliyatul khams wato manya-manyan jigajigan abubuwa da ya zama dole hukuma ta kiyaye mutane akwai mutuncin su kuma Allah yayi dan adam ya mai mutunci wala kad karamna bani adam ubangiji da ya halice mu yace ya girmama mu to wannan girmamawa da Allah yayi mana yana daga cikin abin da yake wajibi akan hukuma ta kiyaye mutuncin al'ummata to amma zaka ga wannan kamar bai cikin damuwar su in ma kaga an yi sai dai idan shi mutun ne ya ji damuwa ya kasa hakura ya tashi ya je filing wani complaint a gun police ko DSS ko a kotu sannan ne za ga an zo an ce za a yi wani abu kuma anan ma ba wani abin a zo a gani yake ba gargari a ce mutum ya fito ya yi bidiyo ya ce ya tuba amma da za a ce za a ga an kai mutum ɗaya biyu ko an kai su gidan yara an kulle su sun zama scapegoat an yi kwatance da su mutane za su shiga taitayin su wani lokaci can baya da aka samu wani yaro ya aibata mata shugaban kasa da aka dauke shi aka tafi da shi aka je jikin shi ya ga mai rida ba tuba ya dinga yi ba duk da shi a lokacin shi ma yaban shi aka ta yi tun a lokacin na ga wasan ce kaga wannan ba abin arziki bane wannan matar ta yi sa'an mahaifiyarsa ba daidai bane ka zagi dattiwa ta sa mahaifiyarka kuma tana matsayin matar shugaban kasa ko da kana garin ta yi wani abu wanda yake kuskure za ka yi ma mahaifiya haka ko matar babanka ko kanwar mamanka za ka yi mata haka ba za ka yi mata haka ba tun a lokacin na ga wasu na ce wallahi wannan abin ba daidai bane kuma wannan yaron ba abin yabawa bane saboda in ya tafi a haka da shi da ire-iren shi da suka zama manya ba sabon da za su yi ba mu al'adar mu ta Bahaushe ba a san zagin na gaba ba yanzu ne ya zo mana ya zama wani bakon abu muna yara ko irin bol da ake bugawa a layi ba za ku ci gaba da buga bol idan ba zai wuce ba za a dakata sai ya wuce to an gashi da kaya za a karba a ce bari a shi kayan babban suwa ne a ƙara same da shi gida sannan za a ci gaba da kirine da za a yi idan kuna wani abu na kirine da kun ga babba rugawa da gudu za a yi kowa ya buya amma yanzu suka ga yara kawai malamin da kasan ba su da manya a gidansu kamar ba a cikin al'umma aka haife su ba kamar an ɗauko su ne daga cikin wato shanu ko tumaki an kawo su cikin mutane kuma duk waɗannan yaran ƴan ƙasa da shekara 20 ko 25 30 wani ma kuma za ga ya wuce haka sai ga su nan kowa yana da dai wayar nan ta Android kuma yana da ɗan datan nan da zai saka ɗan giga guda ko biyu ya ta abin da ya ga dama. To ya kamata hukuma ta dauki mataki duk kasashen da suka san daraja al'ummar su, hatta kasashen da ba na musulmai ba, za ka ga suna da dokoki da suke guiding din activities din mutane akan social media. America akwai, China akwai, Ingila akwai, Saudiya akwai, Russia akwai, Iran akwai, duk waɗannan kasashen da suka san daraja al'ummar su suna kiyayewa wajen ganin cewa ba su bar abubuwa su tafi sakaka ba. Amma mu kuma kawai komai sai a bar shi ga yanayin, sai in ya lalace ya rasa yadda za a yi, ko kuma in su manyan aka taɓa. Wani lokaci can da aka taɓa wani babba, na zama ko shugaban ƙasa ne, an taɓa kulle wani platform Twitter wajen wata shida. To amma duk wanda za a taɓa, an ba su aka taɓa babu ruwansu. To sannan kuma su kansu hukuma su sani da cewa ai suna cin arziki malaman nan, malaman nan na musu addu'a, malaman nan na idan malaman suka gamsu da takararka za su zo su yi maka campaign. Su ce a zaɓuwa ne kuma za ka ci ƙura idan sun ce a zaɓe ka. To idan ka zubar da ka bari mutuncinsu ya zuba, ba wanda zai maka wannan aikin. Mutuncinsu na zuba ba su da kuma wato ƙarfin faɗa a ji, wanda idan sun faɗa za a ji ɗin, kuma kai ɗin siyasa kana buƙatar su. Sannan kuma kai ma ba ka tsira ba. In kana so mutuncin ka ya tsira, ka kiyaye mutuncin wasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man radda an irdi akhihi raddallahu an irdi. Maradani da aida akhihi muslim radallahu an irdi, wanda ya kiyaye mutuncin dan uwan shi musulmi, Allah zai kiyaye mutuncin shi. Allah ga tuma nan, ina ganin ya abin zan iya faɗe kenan. Na fara jin kishirwa tunda na kwana yiwon shirin ba, kamar na dan tempo ina ya dan sauka.
Muna maka bari mu barkata dan sharuwa da kuma in dan lahaza kan abubuwan da aka faɗa.
Na'am.
A dan gane da yayin da kai da abubuwan da ka ambata tabbasa ta suke, kuma akan wannan wadabe al'umma suke a yau mafi yawa, me kake gani ko me zaka ce dangane da bambancin aqidu? Da yawa akwai, zaka ga wasu ɗan aqidu din za su ga duk abin da ya zo, ko da daga tushe ya zo cikin alqur'ani fassarar magabata, to tunda da ya saba wa aqidarsu, to bari su takawa duk wanda ya faɗi yanda ya gangaro daga tushe, bari su taka mishi birki. Duk da kayi maganan cewa yanda su malaman suke haka ɗaliban suke, su a bambancin aqidu baya taimakawa wajen haifar da irin wannan matsala.
Gaskiya ne, bambancin aqida yana taimakawa wajen haifar da irin wannan matsala, musamman yadda ake zafafa kalmomi wa juna. Wato ita aqida ta Ahlus Sunna, wadda ita ce aqida ta gaskiya, alhamdulillah akan ta muke muna neman Allah ya taimake mu mu mutu akan ta. Asali bata zo da ita, bata zo da aibata mutane da zaginsa ba, amma ta zo da bayanin gaskiya ne. Za ga ko a cikin Ahlus Sunna ko wanda suke yin aibatawa, in suka zo maimakon bayanin gaskiya sai su buge da cin mutunci da zagi. To wani zama kai da ake tunanin ya kamata ya zama kana da hankali, kana da lura, kana aiki da nassoshi, ya zama baka yi ba, kaga min babu auladan wani dan bid'a yayi, shi ma in ya tashi zai rama da irin wancan language din da kai, kuma dama shi bai da wani guidance, zai abinda kawai yake ganin ya more ne ko kuma ya rama. Zaka tabbas bambancin aiki ya taimaka haka, musamman ba wai shi kanshi bambancin ba, yadda aka sarrafa bambancin, irin tasrifin da ake game da bambancin.
Sannan akwai maganan kaman jahilci, da yawa wanda ake sa su ci mutuncin malamai, za ka ga wani ma idan ka ce karanta maka Suratul Ikhlas ayoyi guda hudu, ko kuma surori masu aya uku guda ukun da muke da su, ka ce karanta sai ka ci shi gyara tun daga fitowar alfijir zuwa faduwanta. Ana tunzura wanda ba su san menene martaba da kiman ilimi ba su san mutuncin masu.
Gaskiya ne wannan, Allah ta mala. Wato shi jahili, kamar yadda Zahabi yake cewa, jahili bai san kimar kansa ba, balantana ya san kimar waninsa. Shi bai san matsayin kansa, wanda ya san matsayin waninsa. Saboda haka ya kamata jahilai su san cewa al'amarin ilimi ba nasu ba ne. Kamar yadda talaka ya san cewa al'amarin dukiya da yadda ake sarrafa shi ba nashi ba ne, zama su kuɗi ne. To ya kamata jahilai su cire bakinsu daga al'amarin ilimi. Idan sa sun sai sun yi magana a ilimi, su koma su koyi karatu. Amma social media ta ba jahilai daman shiga harkar ilimi, gadan-gadan wani lokaci ma sun fi ma malaman zakewa kafin malamai su saba kima su saka
sai na karke kaman talauci afi wanda zaka ga kaman da kai magana yan jagaliya zaka ga wani kawai in yana cikin talauci zai amfani da shi a ce za a baka kaza je ka ci mutuncin malami wani me za a ce masu masu sawan sannan da kuma shi talaucin shin IB ne
to waɗanda suke employing ƴan jagaliya sojojin baka su je su ci mutuncin mutane suna ɗaukar kansu zunubai ne masu girma kamar yadda muka ambata sannan su kuma ƴan jagaliyan su san cewa talauci duk da yake talauci abun gudu ne da annabi har addu'a yake yana gudun yana cewa Allah ka tsare mu daga talauci Allahumma inna bika kamal faqari to da ka talauci ba abun tutiya bane larura ce amma idan Allah ya sanya maka ita to sai ka tashi ka nemi halas dinka ba wai kai amfani da shi a matsayin damar da kai tunda idan ka ya rufe duk abin da aka ce kai sai ka je kai to za ka kwashi zunubai masu yawa wanda za su sun fi maka talaucin na matsala
kasuwanci dai ba ta
riba yawa kasuwanci ko mai riba babu riba a cikin aibata mutane saboda haka ƴan siyasar mu su gane cewa jagaliyanci ba hanya bace mai kyau ta gudanar da siyasar su su daina daukan nauyin jahilai da marasa mutunci suna cin mutuncin masu mutunci su daina yin wannan kai kuma an ce an ce baka ka zo kai kai maka ce ba za ka yi ba ka tuna haduwarka da Allah ka tuna yadda za a ce sallah da kai ta ta isha a dauke ta ka cokan a ba wani a ce an bashi ladan a ranar da kuma lada kadai yake da amfani na ga mutum ya tuna wannan zai iya wato kan shi fada wallahu alam
ma sauraro muna tare da professor Sheikh Kabir Abdul wanda muka kasance tare da shi tsawon minti 46 yana a cikin wannan zaure daman ku ne yanzu za mu dawo gare ku sai ku tambaya kan abin da malai ya tattauna kuma kamar yadda muka ambata a yi kokari a kiyaye harshe dangane da tambayar malam kuma a tsaya kan abin da malai ya tattauna 0912675500 ala inda hali tambaya ɗaiɗai kawai za mu iya amsa masu fatan alkhairi muna godiya sai ai mana inda kuke assalamu alaikum wa
rahmatullah
barka dai muna tare da wane
sunana Alhaji Abba dan jarida Zaria
to Alhaji Abba dan jarida barka da shigowa
alhamdulillah na ji daɗi dangane da bayanai da shi malam yayi
na'am
musamman bai tabbas idan ka duba za ka ga cewa wasu sun shiga rigan malinta za ka ga cewa kuma sun zubar ma da wasu malaman masu daraja da kima da kiman su duba da irin yadda suke nuna kwadayin su a fili a siyasance da sauransu to ubangiji Allah ya sa irin wa'annan malaman su ji ba daka sun ba daka da yawan manyan malamai masu daraja da kima sun zama honorable ba ko koyo ta gansu office da sauran ma'aikatu na manyan gwamnatin tarayya ko na jiha suna karakau ko gaskiya in za a yi malinta a yi malinta in kuma harkar siyasa la a yi ya kamata su ci gaba da harkar siyasa su ci da malintan nan a gefe domin mun san akwai malaman na gasken gaske waɗanda su malintan suka ɗauka suke tabbatawa da sauransu da fatan ba ko zai koma gida lafiya ina mishi fatan alheri Alhaji Abba dan jarida Zaria
sunan nan nan ba tsara jaddada bayanan ka ne cewa akwai malaman da suke bibiyan abin nan office domin samun romo assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalamu alaikum
yawa ina muku fatan alkhairi kuna magana da Balaraba mai kudo da shi ke kan zaben garin Zaria Allah kuma ya saka muku da kai kuma malamin ji bayanai mai saka da alkhairi ya saka
Balaraba gidan Abiyata Balaraba tambaya
yawa to gaskiya malam kai magana kuma cin mutuncin malamai abu ne da ya dace ba saboda suna da daraja suna da kima suna amfanar da al'umma kuma bai kamata a ce ana cin mutuncin malamai ba kuma kamar yadda kai magana malam malamai idan su wasu da suke ba ta karshe bidan siyasa karshe irin wannan to ya kamata kanmu mu rike wa malaman mu mutuncin su wajen irin abubuwa na gudanar da harkar rayuwarsu saboda mutukar muka guje musu wannan wallahi babu wani in ɗan in malamai suka ce wannan za a yi wallahi shi za a yi in suka samo mutumin kirki suka ce a zaɓe shi wallahi in har aka rike musu wannan abin da za su rike kan wallahi tallahi kuma abin da muka gaya musu wallahi muka yi musu wallahi za su rike wannan shine
ya Sheikh yanzu idan aka koma malamai suna ta baiwa malamai dan abin da za a ci kana ganin ba za su rika cewa ya kamata sulcar da lokutan sallah irin daidai yanda yake da tsarin san
wato abinda ni nake gani wani lokaci da jama'a can Mal Albani namu Allah ya gafarta mishi Mal Albani namu wannan ya taba yin wata magana da naje na karanta ta daga baya daga Ibn al-Jawzi a cikin Sayyidul Khatir cewa Ibn al-Jawzi yace na ga malamai a gun wata walima ta wasu masu kuɗi ana ta malaman wulakanci shi sai hankali na ya tashi saboda haka sai ne tunanin cewa abin da ya kamata da malamai shine su tashi su nemi na kansu ai yake cewa koda ma garin neman na kansu za su yi watsi da karantawa shi sai Mal Albani yace to shi yana ganin kada ai watsi da karantawa mu dai a nemi na kai saboda haka a raba lokacin yace wannan ra'ayin na Ibn al-Jawzi shine abin da ya kamata malamai wato kada malami ya dogara da gwamnati ko ƴan siyasa kuma kada ya dogara da almajiran shi domin su ma sun bashi za su yi abin da gwamnati take mishi yawa su ma ba su ga gwamnati wajen rashin mutunci saboda kai dogara da kanshi malami a san sana'arsa a san manomi ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko yana da chemis ko yana da wata harka kai ko ma a ce ba dan crypto ne ba san dai yana yi san dai ga sana'arsa kuma a ga yana rayuwa gurgurdan sana'ar shi kada a ga rayuwar shi ta tsara sana'arsa wannan shi kike kawo zargi kuma shi ma sai ya fi jin doma anina cewa yana karantawa ne a secondary ko a jami'a ko yana aiki ne a ministry ko shi lawyer ne ko nurse ne shi ko dan jarida ne shi ko dan kasuwa ne yana fatauci yaje ya saro ya kawo sai ya fujin mutunci a cikin mutane
gaskiya
su kuma mutane su hakura sauran lokacin da ya samu ya kantar da su
gaskiya
ni na ganin wannan ya fi malami abin
na ya kai tsaye to 09127555022 a shirin majalisin malamai assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum salam wa ni alai
barka
dai wa ni alai
Allah ya saka lafiya
to amin
Ana ga yanzu sai to an jiwa lafiyar da kuma su karbe.
To, wurin muwanka.
Lafiyar da ta fara ana saka kare.
Amin.
A gaskiya, ta da jani ce ba. Malam ba mun wani kan sabai.
Gaskiya.
Malam ya wuce wulakai.
Gaskiya.
Ko ai na yake malam. Malam malam. Almajirai. Dole ku daraja malam. Duk kai mutum da yana wulakar malam to wallahi bai san abin da yake ba bai san komai da mu da addinin musulunci ba saboda haka malami ya wuce wulakan kuma malamai don Allah da Allah ko kuma ji hawa hankalin mu ya shiga cikin ta ke tiya makaranta
to Allah sai mai wanki wallahi na shiga kyau amma dai ya ce lallai a daina masa assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum ka dan nesa da fatar rediyon ka
na kada ba su saya ku muke rin sallah
eh mu da sai barka da shigowa da sallah din tambayan ka ko mun wanka mana fa'i za ilayin shi ba kyau ga wani ya shigo assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to wani alai
karabu kallah barka da aiki kuna tare da babawo mai cikwa ne dake garin Dango
to babawo gudun muwanka tambayan ka
to masha Allah ina tambaya guda daya ga malam in muka dubi da irin bayanai da malam yayi shi malam akwai malami wanda duniya tana kallon shi a matsayin malami kuma shi ma kai shi bakin gurgudu ne ka dauki kai shi a matsayin malami amma idan aka yi mishi tambaya a maimakon ya ce bai sani ba ko kuma ya ce aje gaba a ƙara bincike sai ka ji ya ce a'a ai duk cikin Qur'ani ba abu kaza ko kuma duk cikin hadisai babu a kaza shin malam idan mutum ya kai wannan manzali shin ya kan iya yanke hukunci ya ce babu abu kaza ko kuwa ya kamata ya bada shawarar cewa ne a ƙara bincike ko kuma shi bai sani ba
to malam babawo mai tukwane daga garin Dambo muna godiya abinda yake a cikin ladabin ilimi idan aka tambaye mutum abinda bai sani ba shine ya ce ban sani ba, wanda duk ya kai ga matakin haka to ya zama ya san abin da yake a ilimi kenan. Fadin ban sani ba, la adri, to suna nuna wato mutum ya san me ake nufi da ilimi. Saboda haka abin da ya dace kenan kar ya ce babu, watakila babu ne a iya binciken shi ko iya zawiyar ilimin sa. Saboda haka yafi dacewa da tawalu'u da ake sare a gani daga malami ya ce ban sani ba, zan bincika ko kuma ku tambayi wani ko ku bani lokaci ni ma zan tambaya, wallahu a'lam.
To idan babu ne kuma fa
yau to in ya tabbata babu ya ce babu, ai shi ma ilimi ne cewa babu din, eh ta yi da gaske ne babu, yana da bincike da ya tabbatar da cewa babu abu. In ya faɗi wannan babu lafi insha Allah.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, ni alai. Shirin majalisin malamai 09127525252. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To kadan ne sa da kwata radionka, muna tare da wani?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna tare da wani?
To kuna tare da Umar mai shago Baba Haidar.
To mallam Umar barka da shigowa.
To ina ma babban yaya Shehi barka da zuwa, Professor Allah ya saka da alkhairi. Wato mallam ka san prof yayi tafiye-tafiye kuma ya kamata a ce ka aje mai yogon ne yana ta wannan bayanan, Allah ya saka da alkhairi. Wato gaskiya abin da yake tafiya a yanzu haka shine idan ka hau social media zaka tarar cewa mutanen da wani ma inda zaka tsare shi fati haka ce karanta ba zai iya karantawa ba, amma babu abin da ya dauka sai ciwo malamai mutunci. Kuma kamar yanda mallan ya wannan, ya kamata hukumar Najeriya gaskiya ta dau mataki akan irin waɗannan abubuwan. Dole ya kamata duk irin waɗannan abubuwan a yi maganin su. Sannan mallan dan Allah ina son shi ma a ƙara yin kira malamai, fa yana da kyau ku rika shigowa siyasar nan, domin shigowa siyasar nan shine zai sa a tsarkake siyasar domin a nusar da al'umma asalin abin da ya kamata a nusar. Amma idan kullum malamai suna ja baya dangane da siyasa, to shine za ka ga kullum
kasan tana kara tabarbarewa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da shagulan shago baba. Malam Umar, ya katsi ko Malam Umar? Yau wato to so kamar yanda al'amura suka canza, ga yanda ya koma makarantunsu da masallatansu su ba da ilimi ba, a cikin ɗaliban nasu an sami da ɗakuri mai fahimta su sasa shi a gaba.
Hello, malam ban shi ka sosai ba.
Eh, aka ce in suka samu wanda ya sha madaran tarbiyya su sasa shi a gaba, bai fi ba da a ce a kwashe malaman su koma siyasa ana cin musu mutunci ana tattake su.
Kwarai da gaske, domin mutum in aka samu irin wannan shi ma ga ta ci gaba ne, amma a ce sun koma baya ne ma ba za su rika ɗauka baki a cikin abun ba, shi ne ga matsalar da ake samu. Duk da har yanzu akwai wanda za ka duk in sun tashi maganan da za su yi gaba ɗaya na sokowa ne kawai akan malamai, ba sa kallon irin waɗancan abubuwa. Har yanzu suna nan suna suka ma a ƙyale waɗannan, dama a cikin al'umma dole za a samu irin waɗannan, amma kuma ba su da yawa a ciki. Har yanzu malaman nan su ne masu muhimmanci, domin idan aka ce mutum ya rasu ba yanda za a ji a ɗauko ɗan wizi a ce sun kai mai sallah, malamin nan dai shi ne za a ji a ɗauko. Allah ya sa ku tashi lafiya da gafarta.
To yau gwadin yana nan zan zo a sako.
To Professor, yanzu kamata yi a halar da wannan matsalar na galaji ya ce ya kamata dai ku ya kuri
hain da ya ce dai malamai su shiga siyasa,
su shigo siyasan nan saboda yanzu ku kawai farage da mutunci.
To wallahi akramaka Allah kamar yadda na ambata, ni wannan ra'ayin game da cewa malamai su guji siyasa ni shi na gamsu da shi, kuma bayan nayi dirasa na karanta abubuwan da malamai suka faɗa, na kuma kalli tarihi na nesa da nan kusa, kuma na saurara daga malamai. Amma dai duk da haka, idan wani malami ya ga shi zai shiga siyasa a matsayin shi na ɗan Najeriya, to ina mishi albishir da cewa fa ya san cewa yayi ban kwana da mutuncin shi. Mutuncin da ake so a kiyaye mishi ba zai kiyaye ba tsakani da Allah. Wannan shine waƙi. Amma idan ya ga cewa zai iya tadhiyya da mutuncinsa don ya ceto al'umma, to Allah ya bada sa'a. In an ci mutuncin shi akan karantarwa, dama wannan akan haka yake. Annabi ma'amushi Allah ya ce innahu la yahzunuka allazi yaquluna suna zage shi har yana jin takeici amma akan wa'azi suka zage shi to amma idan za a zo malami tijara akan abinda zamu ba aikin shi bane shiga yi to kaga wannan abu ne daban sannan kuma kamar yadda nace sai an tantance me ake nufi da shiga siyasa shiga siyasa wani kalma ce wacce take pregnant ne me fadi menene abinda malami zai yi tabbas malami suna buƙatar su ba mutane guidance su ba mutane nasiha su horar da mutane akan abinda ya kamata amma ni magana ce mutumin da yake mashhurin malami da aka san shi da malanta yayi takara gaskiya ni gaskiya bana tare da wannan ra'ayi amma wanda ya ga zai yi to bismillah Allah ya bada sa'a har a cikin abokan makon da suka yi kuma sun san na fara musu wannan cewa ni wannan ba ra'ayi na bane amma wanda ya ga zai yi to yana iya zuwa ya je ni na fi so dai ni dan ci gaba da rage ma'alli tsayi din nan har shekarun da taya su ina ga yafi muni
Allah ya jagore
to wallahi wallahi
ba muna godiya Allah ya kaiga matsayin cikakken profession kuma ya bada irin wannan ya yi godiya barka amin muna godiya da amsa mana wannan tambaya amin a madadin shugaban shirin Abdullahi Ibrahim sai shi kof da muke tare da shi so Sheikh Sadiq Asgar Mustafa Ibrahim Kaliya shi ya damu da ku ne Bashir Abubakar Magalin ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.